sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 4 ga watan Mayun 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumomi a jihar Difa sun cafke wasu matasa 46 da suka yi kaurin suna wajen tada zaune tsaye a jihar.
Sanidiyan kisashin wannan lamarin sun kasance suna zuwa cikin gidaje suna dokan dabbobin mu suna yi mana sata kala-kala cikin gari a cikin gidaje.
Za kuma a ji cewa a jamhuriyar ta Niger har ila yau al'ummar kasar ta fara kokawa kan yadda matsalar garkuwa da mutane don neman kudin fansa ke kara ta'azzara a kasar. Muna kuma tafa da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni, amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Hukumomi a birnin Beijing na China sun rufe tasoshin jiragen kasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar COVID-19. Babban birnin na kasar China yau din nan Laraba ya bada sanarwar rufe tasoshin jiragen kasa 40, wato kashi 10 kenan cikin 100 na yawan tasoshin, da kuma wasu daruruwan hanyoyin motocin bus. Hukumomi a Beijing sun tashi tsaye ne tun daga ranar koko tsakiyar watan Afrilu, bayan da wasu yan makaranta 10 suka kamu da cutar ta COVID-19, wanda hakan ya haddasa rudani a sassa da dama. Aka shiga rububin sayayya saboda tsoron yiwuwar a kafa dokar kulle makamanciyar wadda aka kafa a birnin hada-hada na Shanghai. Yanzu hukumomi sun shiga wani gagarumin aikin gwaji ma akasarin mazauna birnin miliyan 21, yayin da kuma suke ta rufe makarantu, wuraren kasuwanci da kuma wurare irin na motsa jiki da raye-raye. Kamar sauran 'yan gudun hijira na wasu ƙasashe masu tasowa musamman na Afirka, 'yan gudun hijirar jamhuriyar Afirka ta tsakiya kimanin 12,000 da ke Bargob yankin Ngaundare cibiyar Adamawan Kamaru na fama da ƙalubale iri-iri, amma da haka suke amfani da abin da ya samu wajen ginawa kansu muhallai da kuma al'umma. Kamar yadda wakilin sashen Hausa a Ngaundare Kamaru Muhammad Rabi'u ya ci gaba da bayani.
Suna gina gidajen su baki daya a gargajiyance a fili mai kimanin kadada 37. Muna nan ne cikin sansanin da ke tattare da 'yan gudun hijiran Central Africa da ke nan Bargob. Mutum kimani 12,000 ne ke rayuwa cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Hakan bai hana 'yan gudun hijiran kalubalantar matsalar rayuwa ba. Zainabu Abu ta kara da cewa yau shekara 8 kenan muke nan a wannan sansani. Muna fama da wato matsalar rashin inda za mu je mu yi noma da kuma matsalar gwamutsi. Yara da ake haifa a sansanin ba su da takardar haihuwa, a saboda haka ba su zuwa makarantar boko. Masana lamuran yau da kullum na kiyasa kashi 65 cikin kashi 100 na yaran da ke sansanin Bargob marasa takardar haihuwa ne. Rashin samun kula na musamman, rashin keɓe ben fili da zai taimaka ma iyaye domin su kula da yaran, da kuma yawan fyaɗe da ake ma yaran mata, ya sa kashi 60 cikin kashi 100 na haihuwa tun suna 'yan shekaru 13 ba tare da sun mallaki abin dogaro da kai domin more rayuwa ba. Wannan baiwar Allah ta ƙara da cewa ni dai na tsayar da karatuna, wato a makarantar primary, a nan ban samu ci gaba da wannan karatun ba. A saboda haka ne matan da ke sansanin Bargob suka samu kungiyar kare haƙƙin mata. Kowane wayan gari matan na zuwa gona domin aikin gandu. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan Ngaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabi'u. Jam'iyyar gurguzu ta Faransa da jam'iyya mai ra'ayin gabade-gabade ta La France Insoumise LF a takaice sun cimma wata yarjejeniya bisa manufa a yau din nan Laraba ta kafa wata hadaka gabanin zaben majalisa da za a yi a watan Yuni. Yarjejeniyar kafa hadakar wadda jam'iyyar Greens da ta gurguzu suka amince da kafawa a farkon wannan satin mai wani yunkuri ne na hana Macron samun rinjaye a majalisar dokoki a zaben da za a yi daga ranakun 12 zuwa 19 na watan Yuni da kuma dakile yunkurin sa na fifita manufofin kasuwanci bayan da aka zabe shi shugaban kasa a watan jiya. Muna iyawa kuma muna iya galaba kan Emmanuel Macron kuma za mu yi ne ta wajen samun rinjaye don samar da wasu irin shirye-shirye sabanin nashi abinda dan majalisa a jam'iyyar LFI Andre Otenza ya gaya ma gidan Radio France Info kenan. Shugabar kungiyar tarayyar Turai EU Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkanin nau'ukan albarkatun man Rasha inda hatta ma danyen mai za a daina shigo da shi nan da watanni 6 masu zuwa sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa ƙarshen wannan shekarar. To amma sai wannan rukunin takunkuman ya samu amincewar dukkan kasashe mambobin EU kafin ya aiwatu. Bari mu gaya mu kanmu gaskiya ba zai zama abu mai sauki ba saboda wasu kasashe mambobin EU na matukar dogara ne ga man Rasha. To amma a takaice dole ne fa mu dau wannan matakin abinda von der Leyen ta gaya ma majalisar dokokin kungiyar EU kenan. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau dinnan Laraba a cewar kasashen Japan da Koriya ta Kudu wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da kuma tayar da hankalin makwabtan Koriya ta Arewar tare kuma da janyo Allah wadai daga Amurka. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewar ta harba makami mai linzami ne daga yankin Sunan wanda ke daura da Pyongyang. Wannan ne yanki da babban filin jirgin saman Koriya ta Arewa yake inda ta yi ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen makamai. Makami mai linzamin ya yi gudu na tsawon kilomita 470 inda ya kai ƙarshen nisarsa a sama na kilomita 790 bisa ga wani bayani daga hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Japan ma ta yi wani bayani makamancin wannan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Hukumomi a jihar Difa sun cafke wasu matasa 46 da suka yi kaurin suna wajen tada zaune tsaye a jihar. Daga cikin miyagun ayyukan da ake zargin matasan na aikatawa akwai shaye-shayen miyagun kwayoyi da fyaɗe da fashi da makami da fadace-fadace a tsakanin su da a wani lokutan kan kai ga rasa rayuka. Daga jihar ta Difa ga Abubakar Isa da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Ana dai iya cewa rishin aiki ne ya jefa matasa na jihar ta Difa shiga a cikin kungiyoyi na tada zaune tsaye da ake kira fale wadanda suka shahara wajen kwace da fashi da makami da fiyade da shaye-shayen miyagun kwayoyi da fadace-fadace tsakanin su ta hanyar amfani da makamai da dai sauransu. Rikicin baya-bayan nan na matasa na fale shine wanda ya faru a wata anguwa da tattare da ƴan gudun hijira da ke kira Jorikolo bayan matasan na fale sun kaiwa anguwar farmaki al'amarin da ya janyo mayar da martanin matasan wannan anguwan kamar yadda Malam Sumaila Muhammad shugaban ƴan gudun hijira na anguwar ta Jorikolo ya yi mini ƙarin bayani.
Sanadiyan kisashin wannan lamarin sun kasance suna zuwa cikin gidaje suna daukan dabbobinmu suna yi mana sata kala-kala a cikin gari a cikin gidaje har ya kai suka fito suna tar hanya da ainihin adda da gariyo da barandami su ce idan suka kaɗi wayar mutum ko kuɗin mutum in yayi magana za su fari. So babban abin da ya faru jeɗin dai gani sun kai sallah ya kasance wannan sallan ba sa son su zauna ba su da kuɗi saboda suna da ƴan uwansu mata fale suka ɗoki niyya da alwashi ba ma tar hanyar ba har kasuwan kasuwanninmu, ‘yan kasuwanmu suka dinga tamunsu, suna arresti ɗinsu, suna neman kuɗin ba haka ba kuma su sare su. Sai muka kira ‘ya’yanmu, jikokinmu da ƙannenmu, su da ‘yan matasa, muka ce to sai gare ku. To a nan ne wajen da suka tashi suka tasamma, su ma suka taso suka yi arangama. An samu yaron gari ɗaya daga ciki wanda aka fara bugewa da har mun tsammanin cewa ya mutu, ashe bai mutu ba, yana yanzu haka nan asibiti.
An samu rashin rai.
An samu rashin rai ɗaya daga cikin ‘yan falen. Jiya ɗin ma bayan jiya ɗin mun yi haka ɗin mun gabatar da su. Yau ma a jiyan da dare suka ce kin je da goma ‘yan falen suka ce sai sun kone garin Jorikolo. Muka ce to ba zai yi ba. Muka ce ga mu da ƙannenmu da ‘ya’yanmu da jikokinmu ku tashi. Ku rike mukami ku yi ringanin ko ina.
A yanzu haka dai jami'an tsaron jihar Difa sun cafke matasa 46 bayan faruwar wannan al'amarin. To sai dai a cewar Abacha Alhaji Are, wani mazaunin jihar ta Difa, har yanzu akwai sauran rina a Kaba, domin a yanzu haka akwai kungiyoyi na matasa na Fale kimanin 600,000 a jihar ta Difa.
Kida matasa suna cikin bakin kogi, su bakin Chadi, bakin kogi kuma 1000 suna nan matattasin suna kama kifin su. To yanzu duka yau babu guna, sun komo gari a zamne, babu sana'a da rishin wayewan kai. Kenan shine yake kawo rangargima da fadace-fadace da wannan sace-sacen da kana gani wanda muke fuskanta cikin.
A nasa bangare, hukumomin jihar Difa sun sha alwashin daukar dukkanin matakai da suka dace domin dakile wannan al'amarin. Koro Jidala shine shugaban majalisar mashawartan jihar Difa.
Matakin na guda a waya ma mutane kai, waye yara da yaran su kansu, a waye musu su bar wannan hanya. Fiske wannan hanya ba mummunan hanya bane, kuma ya kamata doka ta yi aikinta yanda ya kamata. Dan kajima mutum ya kamata hukuma ta hukunta maka. Kenan dole in babu doka abun baya taya. Mu a daga ce da masayinmu ya kamata a ba ‘yan tsoro vraiment kayan aiki, vraiment su kawo kwanciyar hankali cikin jihar namu.
Ana dai iya cewa wannan al'amari na bayyanar kungiyoyi na matasa a jihar Difa ya samo asali ne tun a shekara 2015 bayan sakawa jihar dokar ta bace sakamakon rikicin Boko Haram. Al'amarin da ya jefa matasan jihar da dama cikin zaman kashe wando. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Abubakar. Har yanzu muna jamhuriyar ta Niger, inda matsalar masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya fara tada hankulan jama'a a Gadas, saboda yadda lamarin ke ƙara kazancewa. A baya-bayana aka ɗauke wani yaro ɗan shekara ɗaya da wata 6, sannan aka buƙaci iyayensa da su biya miliyan 5 na sifa kafin a sake shi. Daga Agadas ga Hamid Mahmud da ƙarin bayani.
A yayin wani bincike ne da jami'an tsaron suka gudanar a garin Ciro da ke nisan kilomita 70 daga Agadas ne, yasa suka yi nasarar kawo mutanen cikinsu har da mata 2 da ke garkuwa da jama'a domin biyan kuɗin fansa, inda jami'an tsaron suka kubutar da wani yaro ɗan shekara 1 da watanni 6 da ya shafe kusan kwanaki 15 a hannunsu, wanda suka buƙaci iyayensa da su biya miliyan 5 na sefa don su saki yaron. Isaka Ahmadu shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Agadas, ya yi ƙarin bayani.
Suka kai gidan Mace ta hita babban gida ne, akwai mutane da yawa, amma sun samu sa'a suka dauko wani yaro yana da wata 18. Suka dauke shi, yaron ya yi kwana guda, sa'annan sun huce da shi sun kai shi Kiro. Cikin wannan muko muna aiki service da ake kema direction de la police technique et scientifique da compagnie de téléphonie, donc suka kama muna, muka yi exploiter aikin su, muka samu Allah ya bamu sa'a, muka mun interpelle mutane 5.
Da fari nan ga su an yi kira an kama su gidan kasu, don kuwan ga su da ya faru yanzu an samu mutum 5, don cikin mutum 5 yanzu bincike yana nan yana ci gaba. In an ƙara ci gaba, kana ba an taikan justice a ƙara samu wasu, tunda yanzu farawa ne akai. Shi wannan ɗauke yaro da ya babba laifi ne, yanzu an kai su justice, ana buɗe musu dosiye na bincike bisa kan wannan laifuka. Insha Allah kuma doka za ta yi aikinta, saboda abai ma wanda suke da niyyar yin wannan gobe tsoro.
Jami'an tsaron dai sun sha alwashin kawo ƙarshen irin waɗannan ayyukan da kuma ganin bayan masu irin waɗannan halaye wanda suna kasancewa barazana ga tsaron ƙasar, tare da yin kira ga jama'a da su taimaka wa jami'an tsaron da bayanan sirri da za su kai ga kama masu aikata irin waɗannan laifukan. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A kowace shekarar Allah Ta'ala, ƙungiyar Izala tana bada taimako ga ɗimbin marayu da Zaurawa a faɗin jihohin Najeriya albarkacin watan azumi da sallah ƙarama. A wannan shekara ƙungiyar Izala ta ƙaramar hukumar Akinyele a jihar Oyo ta baiwa marayu da Zaurawa taimako na sama da naira miliyan 2, inji shugaban kwamitin taimakawa marayu da Zaurawa na ƙaramar hukumar Akinyele a jihar ta Oyo.
Shugaba Muhammad da Kiroa na Kiyele,
kai ne shugaban kwamitin marayu ko?
Eh, ni ne insha Allah.
Kamar da mi kuka ba waɗannan marayu?
Marayun nan mun ba su tura, mun ba su yadudduka na dunki waɗanda za su je su yi dunki, yara ƙanana waɗanda an marayu. Ko wani daga wanda manko ba yadi uku uku, wani yadi biyar biyar, wani yadi biyu, wani dai girman su ya kamata ka muke eh kamar maza, sannan mu ba su kuɗin dunki, ko wani yaro muna ba shi 1,100 don ya je ya yi dunki.
To kamar su mata marayu fa da Zaurawa?
To su yan mata marayu waɗanda ba su yi aure ba, su ma muna ba su sheddodi waɗanda za su je su yi dunki, sannan uwayensu muna ba su tura mai ko wace muna ba ta turmi mu ba ta 1,100 na dunki, sannan su kuma iyansu yan mata muna ba su sheddodi daga wanda muka ba 5,600 kuma mu ba ta kuɗin dunki 1,100.
Kimanin mata nawa ko kuma turame nawa kuka bayar ga waɗannan marayu da Zaurawa?
To kaga Zaurawa su mun ba mace 130, turmi 130 kenan, sannan kuma mun ba su kuɗi 1,100 kaga 130 kenan. To sannan yan mata su kuma su mun hada su da mazan ne muka kirga 330, su kuma kowace mun ba su yadi 5,500, su ba zan iya har hada in ce in ko yadi nawa ka ba su ba.
Yanzu kamar kuɗi gaba ɗaya har da kuɗin kayan da kuka bayar duka gaba ɗaya a wannan ƙaramar hukumar ta Akinyele sun kai nawa?
Sun kai kimanin miliyan 2,200,000.
To malam, me kuke amfani da shi wajen zakulo waɗannan marayu da Zaurawa?
To muna amfani da wasu mun san mazajen da muka rasa a nan a Kele, sannan kuma in mu ba mu sani ba akwai wasu waɗanda yake kawowa wanda kamar mutum makwacin shi ya rasu sai ya kawo muna yaran nan, sai mu ɗauki lamba ta shi wannan wanda ya kawo muna yaran nan, sai mu ɗauki lamba ta mu ce to ba zai ce wani ne ya rasu ga iyalin shi, sannan yana da mata ko bai zo ko ba zo da matar ba za mu bata a kai mata, amma yaran sai an zo da su mun gani mun rubuta sunannakin su da hotuna su sai mu manna, ba dai in sun zo ko bai zo ba, in sun zo mun ga hoton su sai mu ce lalle su ne muka ba bara sai mu ba su.
To mallan kamar wacce shekara kuka fara wannan taimako ga musamman marayu da Zaurawa?
To gaskiya ban tsaya ne nazari ba, amma dai mun dan dade muna bayar tun lokacin da shugaba Bala'u ya bada umurni kowane state yayi, su kuma shugabanni mu na sabo waɗanda state su kuma sun gaba kowane buranci umurni ya bada nashi, gaskiya ba zan iya nisa wa shekarun nan ba yanzu.
Haka zalika shugaba Muhammadu Kiruwa, shugaban kwamitin taimakawa marayu da Zaurawa na ƙaramar hukumar Akinyele a jihar ta Oyon, ya yi ƙarin haske a game da yadda suke samun kuɗaɗe da tufafin da suke taimakawa marayu da Zaurawa.
To waɗannan kuɗaɗe muna samu su ta wannan talakoki ya goma waɗanda muke zamnawa, mu ɗaɗɗora makawunan mu mu ce to tunda muna da marayu a wuraren mu, don Allah mu kokari mu haɗa musu abinda za su samu farantar da zukatansu don tsariyar sallah. Saboda haka shugabanmu Balalo ya umurta kowane lokale kowane site yayi kuma lokal su kuma na site su ba mu umurni mu lokal mu ma mu yi hakan.
To kamar irin gwamnati da kamfanoni kuna samun taimako gare su?
Gaskiya ban wa da samun taimako ga gwamnati ba ko wani kamfani, ban wa da samun ba ta koma, amma ba mamaki nan gaba ce za a
to kun taba nema
to ba mu taba nema ba ga gwamnati ko kuma ga wata babba kungiya haka sai dai mu nan waje nan mu ko wani mai kudi muna zuwa mu ce mai gashi sai debo abin da ya ga dama ya ba mu
kun taba samu taimako daga kasashen waje
to gaskiya ba mu samu ba mu taba samu wani taimako daga kasashen waje
ko ga gwamnati ko kuma tanin kasan uwan
ko ga gwamnati ko ga wasu mutanen kasashen waje su so su turo mana taimako mu dai ba mu samu ba mu zanan macan shugabanni mu na sama ba
kuna sa ran cewa nan gaba za ku samu taimako ga gwamnati ko kamfanoni
eh muna sa ran haka ne saboda abin ya faro yana kadan kadan tun ba mu ce mu hada 30-40 muraba sai an ka kai yanzu har muna samu miliyan ko fiye da miliyan 2 ai kaga wasu suka shigo to ba mamaki mu samu su kasashen waje su shigo suna taimako muna ko kuma wani gwamnati insha Allah
wasu zaurawa da marayu da aka baiwa taimakon sun nuna jin dadin su ga kungiyar Izala ta Najeriya a game da taimakon da kungiyar Izala ta basu
me a sunanki
Maimuna sunana Maimuna
kamar da me aka baki
an fada atamfa
turmi nawa
turmi daya
to kudi fa
an bani ta 1000 da rijabi guda daya
to ya kiji da aka baki wannan kyautu
godi Allah amfana Allah saka da alkhairi Allah nuna mana kuma fadi lafiya
ina sunanki
sunana Amina Abdullahi
ke an baki wani abu
an bani turmi daya an bani 1000 kudin dinki
dama ke taba zuwa a taimaka miki da wani abu
ina zuwa na karba ya kai so hudu kenan
me zaki ce ga wadanda suka baki wannan taimako
an bada an ba yayana ubangiji Allah ya saka da alheri wanda suka yi Allah ya ba su lada ubangiji Allah ya sa mu karbi na bade lafiya haka ubangiji Allah ya saka da alheri Allah ya kara kungiyar izalatul bid'a ubangiji ga wasu suna ubangiji Allah ya daukaka ta Allah ya kara musu imani Allah ya saka da alheri
na sunanki
sunana Basira
to ke goruwa ce
goruwa ce
to an baki taimako
ai an bani tamatan fa 1,000 da hijabi
to na ga ya riga sunan tare da ki
eh yaran mamacin ne
kamar yaro nawa gare ki
yaro biyar ne da ni
to duk an ba su
a sauran suna wajen dangin baban su
to wannan da wurin ki an ba su taimako
an ba su yarirka to an ba su sanda uku da wannan da na baya na
to me zaki ce wannan na bar taimako
wanda suka bani taimako abin da zan ce musu Allah ubangiji ya kara musu budi na alheri ya tsare su da shirin masherinta ina gode
me sunanka
Kabiru Jamilu
an baka taimako
an bani
kamar da me aka baka
an bani haji sanda uku da 1,000
to ya kaji da aka baka wannan taimako
daɗi na ji
to yanzu ya zaka yi da wannan taimakon
zaɗinka insani
babanka ne ya rasu ko mamanka
babana
ya daɗe da rasuwa
eh
na sunanki
Habiba Abdullahi
an baki taimako
eh an ban
kamar da mi ake baki
a tamfa da shadda da kuɗi kuma
da mi kuma
shikenan
to ke kada kike
a ni da kanina ne da mahaifiyata
kuma kanan ki an ba su
eh sun samu
to me aka ba su
kuma an ba su atamfofi da shadda da kuɗi
to me zaki ce ma waɗanda na bada wannan taimako
abin da mu ce sai dai mu gode su ma Allah ya duba musu nasu mun gode Allah ya saka da alheri in wanda suka bari dai Allah su ma ya samu wanda za su duba musu nasu
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kamitin zartarwar hukumar kwallon kafar Ghana sun yanke shawarar ci gaba da aiki da Didi Dramani da George Boateng a matsayin mataimakan mai koyar da Black Stars wasa. Masu Didi Dramani can baya ya yi manejin kwata-kwatan lashe Premier League in Ghana kuma ya taɓa zama babban kocin ƙungiyar Black Queens ɗin Ghana. Kuma a baya-bayan nan ya zama mataimakin kocin FC North Zealand. Shi kuwa George Boateng yanzu haka shi ne babban mai koyar. Yadda kungiyar ƴan kasar shekaru 23 na Aston Villa a can baya ya koyi yadda Blackburn Rovers an zaɓi su biyun nan sun ka zama mataimakan mai koyarwa na riƙon ƙwarya yayin wasan share fage da Black Stars ta yi da Super Eagles na Nigeria sun taimaka wa Ghana ta samu tikitin halartar gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za a yi a ƙasar Qatar. Wasu masu sha'awar kwallo kwallon kafa a Ghana sun bayyana farin cikin su akan dandalin sada zumunci wato social media bayan coaching Ghana Otto Addo ya tabbatar da cewa Borussia Dortmund ta amsa bukatar sanna ya tafi ya shugabanci Black Stars a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a Qatar wa'adin Otto Addo a matsayin coachin rikon kwarya ya kare ne bayan ya cika aikin sa na samarwa Black Stars gurbi a gasar cin kofin duniya tsohon coachin Newcastle United Chris Hughton ya cimma yarjejeniya don zama babban daraktan fasaha na Ghana a gasar cin kofin duniya ta FIFA shekara ta 2022 a Qatar Hughton mai shekaru 63 zai bada shawarwarin fasaha ga tawagar an Black Stars din Ghana yayin da kasar za ta shiga wannan gasa na cin kofin duniya karo na hudu ko an coachin din na Birmingham da Norwich da Brighton na gabu da kammala tattaunawa da hukumar kwallon kafar Ghana akan rawar da zai taka a kungiyar haka kuma zai bayar da gudunmawa a wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023 da za a fara a watan Yunin shekaran nan Black Satellite din kasar Ghana ta tashi zuwa kasar Niger domin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na rukunin wato wafu kenan na matasa masu kasa da shekaru 20 Black Satellite za ta kare kofin da talashi a shekara ta 2020 a kasar Benin bayan da ta duke Burkina Faso da ci 2-1 a wasan karshe coach Karim Zito da yake jagoran tawagar na mutum 18 da kungiyar aikin fasaha su 7 Ghana dai ta kasance a rukunin ba na gasar tare da Nigeria da Burkina Faso tawagar ta ƴan kasa da shekaru 20 za ta fara fafatawa ne da Nigeria a ranar 8 ga watan nan na Mayu kafin ta kara da Youngstar Lions in Burkina Faso a ranar 14 ga watan Mayu. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaicen hukumomi a birnin Beijing na China sun rufe tasoshin jiragen kasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar COVID-19. Babban birnin na kasar China yau dinnan Laraba ya bada sanarwar rufe tasoshin jiragen sama 40 ko na kasa 40 wato kashi 10 cikin 100 na yawan tasoshin da kuma wasu daruruwan hanyoyin motocin bus. Jam'iyyar gurguzu ta Faransa da jam'iyya mai ra'ayin gabadai ta La France Insoumise LFA ta kaice sun cimma wata yarjejeniya bisa manufa a yau dinnan Laraba ta kafa wata hadaka gabanin zaben yan majalisa da za a yi a watan Yuni. Shugabar kungiyar tarayyar Turai EU Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkanin nau'ukan albarkatun Rasha inda hatta danyen mai za a daina shigo da shi nan da watanni 6 masu zuwa sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa ƙarshen wannan shekarar. To amma sai wannan rukunin takunkuma ya samu amincewar dukkanin kasashe mambobin EU kafin ya aiwatu. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau dinnan Laraba a cewar kasashen Japan da Koriya ta Kudu wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da suka tayar da hankulan makwabtan Koriya ta Arewar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu Mr. Nick ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri bissalam.